This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol da kuma dainiya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Juma'a 7 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanun labarai.
Masu neman jam'iyyar Republican ta tsayar da su takarar shugaban kasa 10 da ke kan gaba a binciken ra'ayoyin jama'a sun yi muhawarar su ta farko. Wata sabuwar kungiya mai alaka da kungiyar ISIS ta dauki alhakin kashe mutane 15 a wani harin kunar bakin wake da ta kai jiya Alhamis a kasar Saudiya. Kana jami'an kasar Afghanistan sun ce akalla mutane 8 aka kashe, sama da 100 kuma suka ji raunuka a wata gagarumar fashewa da ta auku a Kabul da safe.
Kanun labaran kenan. To, kungiyoyi masu zaman kansu sun yaba da garan bawul a kamfanin mai na Najeriya NNPC don yakar cin hanci. To, amma sun ce bayan kashe macijin asaraka.
Abu ne wanda ya kamata wajibi ne a zo a wargaza su, ba shi da amfanin kyale shi inda har za a ci gaba da cin hanci da rashawa.
To, da alamar idan direbobin motocin haya suka yi sakaci, yan fasakori za su rika barin su da matsalar haramtattun kaji.
Wallahi ban san mai kaya ba. Ya za a baka kaya baka san mai kaya baka dauka. To, dan kamisho ne ya dora mu.
Kuma dai za a ji wato wani rahoto kan shari'ar zargin magudin zaben gwamnan jihar Yobe. Kuma kamar kowace ranar Juma'a, Jummai Ali na tafi da shirinta na lafiya uwar jiki. Duk waɗannan sai kun sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Hamshaki mai kudin nan wanda ya fice a shirye-shiryen talabijin Donald Trump shine ya dauki hankalin jama'a jiya Alhamis da dare, yayin da masu neman jam'iyyar su ta Republican ta tsaye da su takarar shugaban kasa 10 da ke kan gaba suka tallata kansu a muhawara ta farko a shirin zaben shugaban kasa da za a gudana cikin watan Nuwamba shekara ta 2016 a nan Amurka. Hamshakin dan kasuwan tare da abokan takararsa Jeb Bush, Scott Walker da kuma sauran mutane 7 suke fuskanta juna, wato suka fuskanci juna a Cleveland, Ohio, a muhawarar da ta ba Amurkawa damar fara ganin inda 'yan takarar jam'iyyar Republican din suka mai da hankali watanni 6 kafin gasar neman tsaye da ɗan takara ta farko da za a yi a jihar Iowa. Donald Trump ya yi abin da aka zata tun farko da aka tambaye shi ko zai yi alkawalin cewa ba zai tsaya takara ta ƙashin kansa idan jam'iyyarsa ta Republican ba ta tsaye da shi takara ba, sai ya ce ba zan yi wannan alkawalin ba yanzu. Ya kuma kina dama bisa furucin da ya yi dangane da mata da cewa wata babban matsala ce da wannan ƙasar take fuskanta, kuma ita ce cusa siyasa a bayyana ra'ayoyi. Waɗanda suka yi muhawara da Donald Trump a jihar Ohio sun haɗa da tsofaffin gwamnoni da fitattun sanatoci da kuma wanda bai taɓa tsayawa zaɓe ba. Mutane 4,500 ne suka cika wani makekin filin wasa suna ƙara wa 'yan takarar ƙarfin gwiwa, da suka haɗa da tsohon gwamnan jihar Arkansas Mike Huckabee, gwamnan jihar New Jersey mai ci Chris Christie da John Kearse na jihar Ohio, da 'yan majalisar dattijai Ron Paul, Marco Rubio da kuma Ted Cruz, da kuma tsohon likitan fiɗa ƙwaƙwalwa nan Ben Carson. Kafin muhawarar, masu neman jam'iyyar Republican ɗin ta tsaye da su takara 7 da suke baya-baya a binciken ra'ayoyin jama'a sun halarci wata muhawara ta daban inda suka cicciki ra'ayoyin Trump. Ra'ayin tsohon gwamnan jihar Texas Rick Perry ya sha bambam da na Donald Trump kan batun shige da fice, inda ya tura dogarawan kan iyaka domin daƙile kwararowar baƙin haure. Tsohon shugaban kamfanin Howard Packard, Carly Fiorina, shi ma ya cicciki Trump, inda ya ce magana da baki biyu da Trump ke yi ya sa ba za a iya amincewa da shi ba.
Wata sabuwar kungiya mai alaka da kungiyar ISIS ta dau alhakin kashe mutane 15 a wani harin kunar bakin waken da ta kai jiya Alhamis a wani masallacin da jami'an tsaro suka faye sallah a ciki a kasar Saudiya. Kungiyar da ke kiran kanta Lardin Hijaz na daular Islama ta bayyana a kafar sada zumunci ta Twitter cewa lalle ita ce ta kai wannan harin. Yan sa'o'i bayan da wani dan kunar bakin wake ya tayar da bomb din yayin da ake sallah a masallacin da ke birnin Abha na kudancin kasar, masallacin na kusa da kan iyakar Saudi da Yemen wadda yaki ya daidaita daga bangaren kudu. Kungiyar ta Lardin Hijaz ta ce ta auna abin da ta kira ginin masu sako. Hijaz na nufin sashin yammacin Saudiya, inda nan ne wurare mafiya tsarki a addinin musulunci suke a Makka da Madina. Kungiyar ta sha alwashin ci gaba da kai hare-hare cikin kwanakin da ke tafi kan abin da ta kira kangarurun da ke yankin kasashen Larabawa. 12 daga cikin waɗanda aka kashe a Abha din sabbin sojojin rundunar makaman musamman da dabarun yaƙi ne waɗanda ke kare ƙasar, a yayin da uku kuma daga ciki ma'aikatan wurin ne. Wasu mutane 7 ma sun samu raunuka a wannan fashewar. Mai magana da yawun ma'aikatar cikin gidan Saudiya ya ce binciken sharar fage na nuna cewa wani ɗan kunar bakin wake ne mai ɗamara da bama-bamai ya kai harin. Kungiyar ta Lardin Hijaz ta bayyana ɗan kunar bakin waken da lakabin Abu Sinan Al-Najd, wanda ke nufin ya fito ne daga yankin Najd na Saudiyar. Kamfanin dillancin labaran Saudiya ya ce gwamnan Lardin Azir Yarima Faisal bin Khalid bin Abdulaziz ya ziyarci inda aka kai harin da kuma waɗanda aka kai asibiti, ya kuma Allah wadai da harin.
Labaran duniyar na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce akalla mutane 8 ne aka kashe sama da 100 kuma suka ji raunuka a wata gagarumar fashewa da ta auku a Kabul da safe. Majiyu sun ce bom ya tarwatse kusa da gidan gwamnati, mata kuma da ƙananan yara da dama suna daga cikin waɗanda suka rasu. Nan da nan dai babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan harin da ya auku kwana ɗaya bayan harin ƙunar bakin waken da aka kai da wata motar roka a kudu da birnin Kabul, wanda ya kashe akalla mutane 6 a wani hari na farko da kungiyar Taliban ta kai tunda ta tabbatar da mutuwar shugabanta Mula Muhammad Umar makon jiya. Akalla 'yan sanda 3 da farin kaya 3 aka kashe a wannan fashewar da ta auku jiya Alhamis da yamma a Puli Alam, babban birnin lardin Logar, bisa ga cewar jami'an gwamnati. Da dama kuma sun ji raunuka.
Kafafen yaɗa labarai a Amurka sun ce rashawa masu kutsen shafukan yanar intanet sun kutsa cikin sakonnin yanar intanet ko email na hafsan hafsoshin sojan Amurka da ke Pentagon, wanda ya nakasa harkar sakonnin na tsawon makonni 2. Kafafen yaɗa labarai sun rawaito jami'an Pentagon na tabbatar da wannan kutsan. NBC, wadda ta fara bayyana labarin, ta ce ba a tabbatar ko gwamnatin Rasha ce ta sa aka yi kutsan ko kuma dai wasu ne suka yi gaban kansu ba. To, an sha labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara daga babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda ƙungiyoyi masu zaman kansu ke cewa sun yaba da matakin da ake ɗaukawa na tsabtace kamfanin man fetur ɗin Najeriya NNPC. To, amma kar a bar koda gyauran ɓarnar. Ga Madina Dauda.
Ƙungiyoyin na son ganin an ɗaiɗaita kamfanin ita kanta saboda rage mata ƙarfi wajen faɗa aje akan kuɗaɗe da ke shiga aljihun gwamnati ta wannan fannin. Awal Musa Rafsanjani shine shugaba a ƙungiyar Sisla masu sa ido a harkar tattalin arziki.
Ba shi da amfanin kyale shi inda har za a ci gaba da cin hanci da rashawa da kuma amfani da shi a sace kuɗaɗen ƙasa a zagon ƙasa ga tattalin arziki, inda har ba zai gyaru ba to gara ku a ruguza shi. To, amma muna kyauta zaton dai cewa wannan gyare-gyaren da ake yi, kamar misali rage daraktoci da aka yi da kuma cewa ba wani darakta da za a sa wanda yake da hannu a cin hanci da rashawa, zai iya kawo taimakawa don a dawo da martabar wannan wajen.
Manazarci kuma kwararre a fannin siyasa da zamantakewan dan Adam, barista mai nasara Kogo Ibrahim, yayi bayani cewa idan an dauki matakan daidai, Najeriya ka iya farfadowa daga tattalin arzikinta ba tare da dogaro da kudaden da ake samowa daga man fetur ba, ganin cewa kasuwarta ta fadi warwas.
Ban ga dalilin ma ajiye kamfanoni kusan 20 karkashin wannan ba. Abu ne wanda ya kamata wajibi ne a zo a wargaza su, bayan an wargaza su a fito a ba waɗannan kamfanonin kasashen duniya su ma dama su shigo su taka rawar su. Misali kamfanonin su Ajib da su Total da su Exxon Oil Mobil kenan da su Chevron, duka waɗannan da su Shell, waɗansu sun maida kansu a matsayin ƴan kamashin ayyukan da waɗannan kamfanonin suke yi, waɗanda kamfanoni ne na kasashen duniya. A saka musu mara su fito su yi ayyukan nan tare da gwamnati, mu zo mu garibar da al'ummar Najeriya, musamman talaka zai samu a ƙarƙashin wannan juyi da muke da shi na canji.
Alƙaluma sun ruwaito cewa a ma'aikatar man fetur ɗin an maye guraben manyan daraktoci 8 ɗin nan da aka sallama ne da wasu guda 4. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ana turka turka saboda kudi.
Haka kuma a gaida Madina, to a ci gaba da yaki da fasa kwabarin daskararrun kaji da hukumar kwastam din Najeriya ke yi, an kona dubban katan-katan na irin waɗannan kajin a jihar Niger. Mustapha Nasir Batsari gare ka.
Hukumar hana fasa kwauri wato kwastam a Najeriya ta kona naman kajin Turawa da ake shigowa da shi daga kasashen waje har katon 700 a jihar Niger. Dama dai tuni gwamnatin Najeriya ta haramta shigowa da irin wannan nama a kasar. Kontrolan hukumar ta kwastam mai kula da sashe na biyu da ke da ofis a Kaduna a jiya Mallam Masaya shi ne ya jagoranci kona naman kajin Turawan ga abin da yake cewa.
Gwamnati ta hana kawo wannan abu ba, so don haka dole ne aikinmu ne gamin ta hana kawo, kuma dole mu ne mu tsaye da shi. Kun ga illan da yake ku da kanku, kuma kun gani kuka ce abin baki. Katin da aka kama katin 700, in an yi jimlan kuɗin shi ya kai wajen ₦1,123,000. An sami wannan abubuwan nan akan intelligence report da muka samu tsakanin Jebba da Makuwa. So haka wannan abubuwan nan in ka duba ta wajen kwara muna da borders ta Naija, ma akwai borders za su yi fito ta haramtaccen inda za shiga. In ba ka ba, inda muna da hanyoyin da wanda an yi approving, gamin ta approving akwai jami'an tsaro, akwai NAFDAC, akwai plan quarantine, akwai custom, akwai police, wannan bai shigo ba.
To da yake an nuna wa manema labarai wanda aka kama naman kajin Turawan a hannunsa na samu zantawa da shi, ga kuma abin da yake cewa.
Sarajo
Sarajowa
Alhaji Adam,
ga ka anan, ka san abin da ya kawo ka nan ofishin kasa?
Na san abin da ya kawo ni ka. Kama ne da aka yi da ka.
Wane irin kaya kenan?
Toki ne.
Na kajin Turawa kenan. Kama baka san doka ba ne?
Wallahi ban san an sanya sa ba.
Eh wallahi. Ba motanka ba ne?
Mota ta ce.
Amma za a sanya kaya a motanka baka san?
Sadda aka yi lodin nan wallahi ban wurin ina bacci. Wallahi. Wallahi. Wallahi ina gani ma bazan yadda a dura su ba. A gaskiya bazan ƙara yadda ba.
Don da kake ji ga ka dai hannu.
Wallahi ban ji dadi ba.
Amma baka san mai kayan mato kai?
Wallahi ban san mai kayan.
Ya za a baka kaya baka san mai kaya baka dauka?
To dan kamisho ne ya dora mana.
To yanzu shi dan kamishon za ka san inda yake?
A Lagos.
A wani makekin rami ne dai da aka yi inda aka zuba naman kajin sannan aka banka wuta. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida na ba tsari sai kuma Abuja, inda ta yi zafi a shari'ar zargin magudin zaben gwamnan jihar Yobe. Hassan Maina Kaina, me ya faru?
Ita dai jam'iyyar PDP a jihar Yobe da wanda ya mata takarar gwamna a zaben 11 ga watan Afrilu wannan shekara, Adamu Mainan Ziri, ta bakin lauyansu babban lauyan Najeriya a Abiodun Onoyi Koko, na zargin wani jami'in gwamnati mai suna Zakari Deba da baiwa shugaban hukumar zaben jihar Nagoro, inda aka sanya masa ₦1,800,000 a asusun ajiyar sa na kashin kansa da ke bankin Diamond, kana aka ƙara sanya wasu ₦1,700,000 a asusun sa da ke bankin Zenith ranar 8 ga watan Afrilu wannan shekara, wato kwanaki uku kenan kafin zabe. Kotun da ke karkashin jagorancin mai shari'a Mujisha Radada ta gayyato bankunan biyu daga Damaturu inda suka zo nan Abuja don bada shaida. Bankunan sun gabatar da kautun wasu muhimman takardun bayanai na susun da ake magana a kai. Da yake ausa tambayar lawyer mai kara Barista Abedo Onoi Koko, jami'in bankin Demarcation Damaturu ba ma jikukawa, ya ce kafin ranar 8 ga watan Afrilu wannan shekara, naira 28,143.60 ne kacin a cikin asusun. Bayan an sanya kuɗin ne kuma sai aka cire inda aka maida kuɗin asusun wani kamfani mai suna Salih Al-Hanif. A bangaren sa, lawyer da ke kare jam'iyyar APC da Gumna Ibrahim Gaidam, babban lawyer Najeriya Yusuf Ali, ya tambayi jami'an bankunan biyu cewar shin ko banki na daukar hoton wanda duk gizo zai sanya kuɗi a wani asusun? Inda suka amsa da cewar a'a. Yace kowa zai iya sanya kuɗi a kowane asusu ba ma tare da mai asusun ya sani ba. Babban lawyer Najeriya Abedu Onoi Koko da ke kare bangaren Adamu Maina Waziri ya min karin bayani. Kuɗin da aka sanya din har mai asusun ya fara tabawa, wanda hakan ke tabbatar da mai bada cin hanci da mai karba, domin ai baka taba abin da baka ajiye. Hakanan babban lauyan Najeriya da ke kare bangaren Gwamna Ibrahim Gaidam Barista Yusuf Ali ya yi karin haske. Wannan al'amari mai sarƙaƙiya ne sosai, mai sarƙaƙiya ne sosai sosai. Bari in baka misali, idan ka ce wani abu ya faru a gabas sai ka kawo shira daga yamma, kaga ai ka saki hanya kwata-kwata. Barista Aliyu Shehu na ɗaya daga cikin gungun lauyoyin da ke kare Gwamna Ibrahim Gaidam.
Amma saɓani hankalin shari'a ba nan take ba, ka wuce wannan magana da kuke kuka ji hakan nan. Saurara.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Lallai ruwan duniya a gaida kuma Hassan. Yanzu kuma bari mu koma gefe Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin me yasa ne ake samun ƙaruwar mutane da ke zargin cewa idan sun je asibitoci a Najeriya likitoci ba su gwada ko kuma bincikensu yadda ya kamata, kuma galibi ma ba a gane irin cutar da ke damunsu? Shin rashin kayayyakin aiki ne, ko rashin kulawar likitoci ne, ko kuma rashin isassun likitoci ne? Matsalolin da za mu duba kenan a yau. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A yayin da ake jinjinawa likitoci a saboda namijin kokarin da suke wajen kulawa da lafiyar jama'a, mutane da yawa suna zargin cewa idan suka je asibiti likitoci ba su yi musu gwaje-gwajen da ya kamata, sai kawai a rubuta musu magani. Wasu kuma sun ce sai su ta zuwa suna karawa, amma kuma likitoci ba za su gane takamamman cutar da suke fama da ita ba. To, akan waɗannan matsalolin na tuntuɓi Professor Balaraba Sani Garku na asibitin koyarwa da ke Shika, Jihar Kaduna, Najeriya. Za ku ji yadda tattauna tamu ta kasance.
Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyarku, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ka taimake su, amin.
Professor, akwai matsala da ake fuskanta. Galibi za ka ji mutane suna kukar cewa sun je asibiti an duba su, ciwon da aka ce shi suke fama da shi ba ciwon ba ne, kuma waɗanda suke da hali idan suka yi ta zuwa suka ga abu ya ƙi cinyewa, in suka fita wata ƙasar suka je ana duba su sai a gano ko me ke damun su. To, abin da nake so in sani, shin wannan matsala da ake fuskanta a Najeriya, ana da ƙwararrun likitoci kuma za a jinjina mu ku likitocin nan a saboda aikin da kuke yi, shin aiki ne ma likitocin nan yawa ko kuma rashin kayayyakin aiki ne yasa ake samun wannan matsala?
To, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abin da zan ce a nan gurin shine wato abubuwa ne suka haɗu suka yi yawa. Na farko shine shi average mara lafiya a Najeriya watakila ba shi da haƙuri. Duk wanda ya zo asibiti, saboda muna da rashin tsari ƙwarai da gaske, idan mutum ya zo maimakon a ce da ya zo ga inda zai je a mishi magani da sauransu, to sai ya zama da cewa akwai matakai wanda suke kwata-kwata suna da matsaloli, cire kati da kuma ina mutum za shi da sauransu. To, saboda wannan sai ya zama yana kawo jinkiri kamun mutum ya ga likitan da ya kamata ya gani. To, waɗansu kuma suna da gaggawa, ba sa so su zo asibiti su bi layi, sai mutum ya ce shi yana so a haɗa shi da likita wanda zai ga ganci sharp sharp na farko kenan. Abu na biyu, a asibitocin Najeriya da yawa wanda suke duba mutane da sunan likitoci ne, yawancinsu ba likitoci ba ne, saboda muna da matsala ta tsari da kuma watakila supervision ake kiran turanci, domin ban san yadda zan tashi da Hausa ba. Saboda ya kamata a ce misali wannan idan likita ne, an san certificate da aka ba shi, an san wani irin ciwo zai duba, wani bangare zai duba da sauransu. To amma sai kasance cewa a Najeriya nan, wanda ma bai taɓa zuwa makaranta ba, yana iya zuwa ya buɗe asibiti ya juna da wani likita, kamar yadda watakila masu gidajen magani ma pharmacy su ma za su iya buɗe asibiti da certificate ɗin wani wanda ya karanta pharmacy, sannan kuma su ci gaba da yi wa mutane aiki har da fiɗa ba tare da watakila an tsawatar musu ko an hukunta su ba. To wannan ma yana ƙara cibalbal abubuwa.
To na ji wannan ɓangaren ka faɗi akan cewa kafin mu je ga ya za a magance wannan matsalar, ana ma kuka cewa ba asibitoci irin na masu zaman kansu ba, hatta asibitocin da kamar ake cewa na gwamnati, asibitocin koyarwa kamar irin naku din nan, akan samu wannan matsalar. To a nan su kuma me ba, tunda a nan dai dole ƙwararrun likitocin aka ɗauka ko?
A nan din ma da ke aikin ga asibiti, teaching hospital da specialist da kuma na gwamnati, asibiti kamar watakila wata ma'aikata ce da take da ɓangarori da yawa. Akwai general outpatient, inda mutum da ya zo nan ne madakata ta farko da za a fara zuwa a bincike shi. Sannan akwai clinic na ƙwararru, misali masu ciwon fiɗa da masu duba zuciya da masu duba watakila ciwon sankara da sauransu. To problemin da yake faruwa shi ne idan mutane suka zo gaugawa da kuma san watakila a yi maza a gama abin da ya kawo mutum, sai sa mutum ya je ya faɗa gurin da bai kamata ba.
To ban tare numfashinka ba, idan mutane suna gaggawa kai likita ƙwararre kayan aiki kai kuma sai ka biye musu kenan?
A yawancin mutanen da suke zuwa a ce an samu problem, kamar yanzu mu a nan Shika, yawancinsu ma ba ƙwararrun likitocin suke gani ba, sukan tsare ne watakila a falo, babban falo inda ya kamata a tace su ne a tura su sai wani guri, ko kuma yawanci sukan tsare ne a ofisoshin waɗansu likitoci, saboda akwai mutane waɗanda suke su aikinsu da sun ga mutum biribiri yana so abin nan, sai ake bari ai ma hanya ka ga likita ƙwararre, wanda kuma ba dole ya zama haka ɗin ba, watakila kawai su ma suna neman abincin su ne.
To likita ban profesa ban sake tarin numfashinka ba, da ka ce in an ga cewa mutum yana gaggawa sai a ce bari ai maka hanya ka ga likita, to a nan kana nufin cewa a nan kaman a asibitinku akwai likitocin jabbu da suke zuwa su zauna a gefe guda, an samu irin waɗannan mutane a tura musu ko koya?
Abin da nake so a fahimta anan shi ne, misali ni yanzu ɓangare na ƙware a wani ɓangare daban, sai wani yanzu ma'aikacin asibiti watakila na san shi ina jin kunyarsa, sai zai ce min ai ga wani ɗan uwansa daga ƙauye kaza kaza wanda kuma watakila ba gaskiya ba ne, in taimake shi. Idan nake ba zan taimake shi ba zai kamar na cibiyar sun sa a gaban mara lafiya, zauna in gan shi fur ba zan tsaya in concentrate in gane me ba, ko kuma idan na gan shi in ce mishi to ya je bi layi a gan shi a guri kaza, to yawancin mutane su ba su cika san wannan ba, sun fi so ka rubuta magani watakila kawai a je a sha ko da ya yi daidai ko bai yi daidai ba.
To likita ka yi haƙuri, amma kuma kuna da laifi tunda kuna biye musu, kamar yadda ka ce idan wani wanda ka sani ya zo ya ce maka ga wani ɗan uwan shi ya zo daga ƙauye, idan baka duba shi ba zai ga kamar ka ci mai fuska, in kuma ka ce ya je wani wuri ɗin, to a saboda haka maganan da ake cewa an ɓerana da sata da dana da wari kenan?
Ai ba na ce miki likitocin Najeriya a wanke suke ba, su ne ma matsalar. Saboda ai abin da nake so in ga miki, idan da muna da discipline kowa abin da ya dace ya yi yanzu a lokacin da ya dace ya zauna ya yi, ba su marasa lafiyan ba ya zo suna jariran ba su rasa wanda zai duba su ba har a zo ana neman alfarma. To amma matsalar dama ai ana take ma'aikacin Najeriya ba likita kawai ba, duk ma'aikatan gwamnati a Najeriya kowa a tsankance yake sai yanda ya ga dama zai aiki, kawai haka ake dukkan mu hadda likitoci kuma kowane matakin likita haka suke.
To mu je ga batun da kake cewa galibi akwai waɗanda suke zuwa asibitocin ma kamar mutum bai ma yi aikin likita ba, kawai ya je ya samu certificate ɗin wanda ya yi aikin likita ya je ya buɗe ɗakin a shan magani, ko kuma da sunan ya buɗe asibiti, kuma kamar yadda ka ce mutane suna gaggawa in sun tashi sai su je. To mutane na sauraron ka yanzu, yaya za su yi su gane cewa wannan likitan ƙwarai ne ko kuma wannan na jebu ne, tunda galibi wasansu ɗin ba su da ilimin su ma mutanen da suke zuwa
wannan aikin? Yana son gwamnati ne kuma ina ganin watakila ku sun samu labarin cewa kwanan nan aka gano wani likita na bogi a babbar ma'aikatar lafiya ta Najeriya, federal ministry of health, ya kwashe shekaru 9 yana aiki a matsayin likita kuma ba likita ba ne. Saboda haka wato abu ne wanda yake ya haddar malmali idan dai har mutum zai zo ya samu ya tsuka ya shiga cikin babbar ma'aikatar lafiya ta ƙasa ya zauna ya shekara 9 yana aiki ba a gane cewa likitan da ba ne, to akwai matsala. Gwamnati ya kamata ta tantance kuma ya za ta yi wannan shi ne gwamnati tana da ɓangaren ma'aikatar da ke zuwa tana yawo asibitoci tana duba wane ne yake aiki da ya dace da wake da certificate, to a nan gurin akwai matsala ya aiki da gaske. Sannan kuma mu ma wai zamana ba mu da gaskiya, mutum ya san cewa shi da wannan ilimi ba zai ce shi kawai ya idan kawai shi kenan a zauna a binne sai ya ci gaba da mutane magani a kan ƙarya.
To idan gwamnati ta yi nata ɓangaren ko kuma gwamnati za ta yi nata ɓangaren su jama'a ya za su taimaka? Ko kuma ku likitoci ya za ku taimaka tunda ka ce ku ma kuna da naku lefin?
Sai kuwa wato kin samu wato abin da yake faruwa a Najeriya shine ya kamata idan misali aka ce yau ga ministry na health kowanne state suna da ministry of health, akwai ɓangaren ministry of health ake ce mashi inspectorate division wanda su za su je su tabbatar da kuma medical council wanda shine council da ke tantance duk likitan da yake Najeriya suna da register da sun kai shi. To idan za a tsaya a yi aiki a bincika duk wani likita kowane shekara ya kamata ya yi rijista ya tabbatar ya yi rijista an san shi ne an tantance shi, kuma yanzu bugo da tsari wanda sai mutum ya koma ya yi bita saboda ya zamana cewa ya san abubuwan da suke faruwa kada je na ba mutane maganin da yanzu ya wuce. To wannan din a suna kokarin su iya gurgudu amma gaskiya har yanzu ko rabin gyara ba a samu hanya ba saboda ana samun matsaloli na wannan walmantan cewa a ministry din na health na state da kuma federal din saboda waɗansu ayyuka da suke samun gaba wanda ya fi ba dole ma su ne a take su yi ba, sannan kuma da ma rashin ma'aikata misali yanzu kika je a matakin jiha idan kika je ministry of health sun ce ba wuya ki samu mutanen da yake su kila suna tsayawa su yi wannan aikin tsakani da Allah. Sun suka je duba ina likitocin ku ina ma'aikata a shi kenan kaza kaza kaza, to a ba da wani abu shi kenan sai a rufe baki shi kenan a yi shiru.
Sai a ba mutum takarda kuma an san cewa bai kware bai cancanta ba.
Ba za a takarda ba ne ke fahimta abin da ya kamata ke misali a asibitin ku na shika ya kamata a ce mutum specialist ne shi yana da takardu da certificate da komai. To medical council ya kamata duk shekara ne su tantance wannan likita ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza. A state kowanne sukan sal kenan asibitin kuɗi da asibitin gwamnati akwai inspector division wanda ya kamata suna tabbatar da waɗannan. To idan ya zama na cewa ana samun baraka ta nan zai yi wahala a kwaye da gaske a ce watakila an samu abin da ake so ɗin saboda dole za a samu problem tunda mutane ba su da tsoron Allah da za su yi shiga irin kafin da zai iyakacin inda ilimin su ya tsaya kenan. Sai da haka kowa zai so ya shi a yi likita ne don yanzu misali a Najeriya duk inda kika je Abuja Arewa duk wanda yake aiki a cikin asibiti sunansa likita. Kuma wannan abu ne wanda ke ruwan dare duk inda kika je in dai mutum yana aiki a asibiti da mai shara da watakila ma da mai tiyata da wani har da wani wani ran har direba ma suna zama kida ake yi. Likitoci mu ɗauki shawararsu.
Likitoci mu ɗauki shawararsu. Mutane musamman talakawa su ne ake kwara. Shin akwai yadda za su taimaka? A kasance da mu a makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jami'a Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya.
To yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da labaran duniya amma a takaice.
Hamshakin mai kuɗin nan wanda ya fice a shirye-shiryen talabijin Donald Trump shine ya ɗauki hankalin jama'a jiya Alhamis da dare yayin da masu neman jam'iyyar su ta Republican ta tsaye da su takarar shugaban ƙasa 10 waɗanda ke kan gaba suka wato tallata kansu a muhawara ta farko a shirin zaben shugaban ƙasa da za a gudanar cikin watan Nuwamba shekara ta 2016.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin yi salama da ku ga ta'aziyata ga iyalan kakanmu marigayi gura misali da ke Hakimi saboda rasuwar gwaggonmu Rauta Daniel wadda za a yi jana'izarta a bankilan na garin Dangi a jihar Filato a gobe Asabar da ƙarfe 10 na safe bayan addu'a a coci. Allah ya rahamshe ta. Sai kuma taya murna na aure na diyar gwaggonmu Ruqayya Garba dan Salanke a wato da angwanta Salahu Duma wanda za a yi yau Juma'a a masallacin ƴan Izala a Gajinduguri karamar hukumar alƙaleri jihar Bauchi. Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu a madadin Usman wato a madadin Garzahiri Abdu da shi CD da kuma injiniyanmu David Magnus, ni Ibrahim Almasi Garba ke cewa sai da hantsi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.